sashen Hausa na Mura Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Sai kuma tayi yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Miya, Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Nijar. Sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Umar Faruk Musa zan gabatar daga nan ofishin Mura Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshi ne da rahoto kan tsirin tafiyar tsaro a yankin kudu maso kudu da kuma kudu maso gabacin Najeriya. A jamhuriyar Nijar kuma an shiga kadamar da majalisun kananan hukumomi 266 biyo bayan zaben da aka gudanar na Disambar bara. Yau Laraba muna dauke da shirin ciwon kyamace da Aisha Mu'azu ke gabatarwa. Muna da sharhi akan jaridun jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala da yarda Allah da darussan Ramadan. Farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Kungiyar Hamas ta Palestina ta faɗa jiya Talata da daddare cewa ta harba ruhohi 130 zuwa Tel Aviv babban birnin ƙasar Isra'ila da wajen birnin a wani sabon tashin hankali tare da ƙasar Yahudawan. Babu rahoto kai tsaye na asara a babban tashin hankalin da ya barke tsakanin Isra'ilawa da Falastinawa 'yan shekarun baya-bayan nan. Rikicin ya ci gaba a kwana na biyu bayan rikice-rikicen sun taso kan wanda yake da iko da birnin Kudus da kokarin da Yahudawa 'yan kama wuri zauna na karbe ikon unguwanni da Laraba suke da iko da su. An kuma rufe wasu makarantu a bangaren Isra'ila jiya Talata. Isra'ila ta sake kaddamar da hare-haren jiragen sama a Gaza da asubahin jiya Talata, inda ta auna wani bene na wani kwamandan Hamas, yayin da mayakan Hamas suka killa makamai sama da 200 kan Isra'ilar. Kafin harin na Tel Aviv da ya kashe mata biyu, wanda shi ne na farko na asarar rayuka ga Isra'ila, aƙalla Falastinawa 28 suke har da yara 9, aka ba da rahoton sun mutu a Gaza. A jiya Talata, hukumomi a Indiya sun ce har yanzu ba su tabbatar da musabbabin mutuwar dimbin mutane da aka gagawakinsu a kogin Ganges ba. Jami'an jihar Bihar sun ce an gano gawaki 71 a ranar Litinin din da ta gabata, yayin da kuma jami'ai a jihar Uttar Pradesh da ke makwabtaka da Bihar ke cewa an gano gawaki wajen 100 wasunsu jiya Talata. Hotunan yadda gawakin ke ta yawo kan ruwa ya janyo fushin jama'a da kuma raɗi-raɗin cewa sun mutu ne sanadiyar kamuwa da cutar corona, wadda ke daɗa bazuwa a wannan ƙasa ta kudancin Asiya fiye da ko ina a duniya. Wasu ƙwararru a harkar lafiya sun bayyana damuwa kan yiwuwar cutar ta corona ta yaɗu ta ruwan da ya gurɓace. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yawan sojojin Amurka yana raguwa a ƙasar Afghanistan kamar yadda aka tsara, a cewar masu shirin na sojojin na Amurka, ko da yake sun ki faɗi ko nawa ne sojojin har yanzu suke ƙasar. Babbar rundunar sojojin Amurka ta sanar jiya Talata cewa ta kammala tsakanin kashi 6-12 ciki na janye dakarun, tare da kwashe kwatankwacin sama da jirgin saman ɗaukan kayan 100 makare da kayayyaki daga Afghanistan, yayin da ta ajiye wasu kayan aiki 1,800 da za a lalata. Amma babbar rundunar sojojin Amurka ta CENTCON da kuma ma'aikatar tsaro ta Pentagon sun ki ba da wani bayani kan ko nawa ne daga cikin sojoji 2,500 zuwa 3,500 suka rage a Afghanistan, wanda suka ambato dalilin tsaro. Kakakin ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon John Kirby ya shaida wa manema labarai jiya Talata cewa ya zamar mana wajibi mu kare lafiyar mutanenmu. Yanzu haka Amurka ta ba da tabbacin cewa abokin hamayyarta a gabas ta tsakiya Iran tana tattauna da ba kasafai ake yi ba tare da kawar Amurkan Saudi Arabia kan farfado da dangantakar da ta lalace tsakanin manyan kasashen yankin masu fada a jimakwabta. A cikin wata sanarwa da aka aike wa VOA Persian, wani babban jami'in gwamnatin Biden ya ce Amurka ta ga rahoton kwanan nan na tattauna tsakanin Tehran da Riyadh ba tare da ya ambaci takamammun abokan hamayyar biyu ba. Jami'in ya ƙara da cewa wannan manufar Amurka ce ta sake samar da kwanciyar hankali a yankin, kuma muna jin cewa duk bangarorin da suke magana da juna mataki ne mai kyau na wannan kokari. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Said Katibzad ya tabbatar da tattaunawa tare da Riyadh a wani taron manema labarai a ranar Litinin din da ta gabata. Saudi Arabia ta gabatar da jawabinta na farko kan tattaunawar a ranar 7 ga watan Mayu a cikin wani jawabi da jami'in ma'aikatan harkokin wajen Saudi Arabia Raid Kremli ya yi wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce jami'an yankin da wasu majiyoyi sun shaida a kamfanin dillancin labaran cewa tattaunawar ta fi mai da hankali kan rikicin kasar Yemen da kokarin farfado da yarjejeniyar nukiliyar 2015 tsakanin Iran da manyan kasashen duniya masu karfin fada a ji wadda aka fi sani da JCPOA. A jiya Talata, shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da sabbin hanyoyin taimakawa Amurkawa su yi allurar rigakafin annobar coronavirus. Fadar White House ta ce yayin da Biden ya haɗu tare da gwamnonin Amurka shida ya gabatar da tsare-tsare game da kamfanonin jigila na Lyft da Uber don su rika ɗaukan mutane zuwa da mayar da su kyauta daga wuraren allurar rigakafin ga duk wanda ya karɓi rigakafin kafin ranar 4 ga watan Yuli. Ranar ita ce ranar hutun samun 'yancin kan Amurka, kuma ita ce ranar da Biden ya saka a matsayin burin yi wa kaso 70 cikin 100 na Amurkawa da suka haura shekara 18 su karɓa aƙalla rigakafin guda ɗaya, wanda yanzu adadin yake a kashi 58 cikin 100. Biden ya kuma ƙara da cewa wasu manyan makarantun gaba da sakandare a ƙasar za su zama a matsayin wuraren allurar rigakafin ga ɗalibai, malamai da kuma mutanen yankunan a gaba ɗaya watan Mayu da Yuni.
Labaran duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanninmu. Lamuran rashin tsaro na ƙararin caɓewa a yankin kudu maso kudu da kudu maso gabacin Najeriya. Wannan na faruwa ne sanadiyar hare-hare 'yan awarin Biafra na IPOB wanda suke kaiwa kan jami'an tsaro da ma fararen hula musamman 'yan yankin arewa. Daga Fatakwal ga rahoton Lamida Abubakar.
Batun baya-bayan nan dai shine wanda wasu 'yan bindiga da ake zargin mayakan IPOB ne suka kai hari a ofishin 'yan sanda a jihar Ebonyi, wanda ya yi sanadiyar mutuwar ɗimbin jami'an tsaro 'yan arewacin Najeriya da ke zazzaune a yankin na ƙabilar ta Ibo. Na ci gaba da bayyana zaman zulumi da suka shiga.
Sunana Ibrahim Abdulkadir Dangane. To gaskiya bismillah mutane suna tafiya sosai. Gaskiya yanzu magana da nake yanzu maka a kasuwan da nake yanzu haka yanka zo kasuwa zaka iske kaman ba jama'a, saboda mutane gaba ɗaya duk sun yi kaura sun tafi. Kuma mu da ake muke zaune nan kasan inda Allah ya zama mutum, to duka dai ga mana dai duka dai muna cikin zama ne dai na ɗarɗar.
Sunana Dr. Musa Fage. Daga 29 ga watan Mars kusan mutane 12 aka halaka. Wallahi al'azim har yanzu a cikin ɗarɗar, inda mafi yawanci a cikin kashi 3 kashi 2 sun taho gida.
A jihar Anambra can ma bata sauya zane ba, inda rayuka da dama sun salwanta na jami'an tsaro sakamakon hare-haren 'yan kungiyar ta IPOB. Tuni dai aka tura wata tawaga ta musamman ta jami'an tsaro na haɗin gwiwa domin yakar 'yan bindiga da suka addabi jama'a a yankin na kudu maso gabashin kasar, inda aka nunar sun kashe rayuka sama da 10 na mayakan IPOB. Kuma daga bisani wasu da suka yi niyyar kai farmaki a yankin Olu suka shiga hannu. Kawo yanzu dai 'yan kungiyar ta IPOB na ci gaba da yin shelar cewar za su ci gaba da kai hare-hare ga al'ummomi daban-daban da ma jami'an tsaro a wani gidan rediyo na IPOB da ke wani wuri a ɓoye da ake saurare kamar haka.
Abin da ya faru da ya kome muna zuwa
wannan yanayin dai ya sa ala dole gwamnonin yankin na kudu maso gabashin Najeriya suka kafa wata runduna domin yakar 'yan kungiyar ta IPOB. Ana ta bangaren kowa kungiyar nan da ke fafutukar kafa kasar Biafra ta ce za ta yi fito na fito da sabuwar rundunar da gwamnoni biyar na yankin na kabilar Ibo suka fito da ita. Musa Cinazo Inwachukwu shine mai magana da yawun kungiyar ta IPOB.
On that mission, what is the duty of the embargo? ESN is only people that are.
Yana cewa ne sam kungiyar ta IPOB bata gamsu da daukar wannan mataki ba na gwamnoni biyar a yankin kudu maso gabashin kasar wadda suka cimma matsaya da ta yaki mayakan IPOB. To yana tabbatar maka da cewar ba za ta iya da kungiyar IPOB ba, kuma a shirye muke mu kawo matsala ga tattalin arzikin kasar ta Najeriya. A baya-bayan nan dai sai da wasu masu garkuwa da mutane ne suka sace wasu dalibai da dama da ke karatu a jami'ar jihar Abia. Kuma bayanai da ke fitowa daga jihar Rivers na nuna cewa jami'an tsaro 7 ne suka halaka a birnin Fatakwal a wani hari da aka kai a ofishin ofishin yan sanda guda biyu Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria.
A jamhuriyar Niger an shiga kadamar da majalisun kananan hukumomi 266 da wakilan majalisun jihohi 8 na kasar. Wannan ko ya biyo bayan zabe ne da aka gudanar a kananan hukumomi a watan Disamban bara. Haruna Mamman Bako ya aika mana da wannan rahoton.
Sakamakon zaben kananan hukumomi da jamhuriyar Niger ta shirya a cikin watan Disambar shekarar ta gabata, yanzu haka a dukkan fadin kasar ana ci gaba da girka majalisun kananan hukumomi a cikin da'irori 266 da zaben magajin nan garuruwa na karkara da na birane 266 da majalisun wakilai na jihohi guda 8 sai dai a jihar Tawa dake kumshe da ɗan majalisar wakilai na jihar 41 kuma 30 daga cikin su na jam'iyyar PNDS tarayyar mai mulki ne. An zabi Malam Sani na birni a matsayin kakakin majalisar, ko da yake daga cikin yan takara hudu da suka hito daga jam'iyyar PNDS tarayya a neman wannan mukamin ba shine aka so ya samu wannan mukamin ba, sai dai Alhaji Dan Baban Mance ni ɗaya daga cikin yan majalisun jihar Natawa na cewa wannan zabin Allah ne.
Cikin konsayin nan 30 da Allah ba jam'iyyar PNDS tarayya an ka samu yan takara hudu masu son wannan wurin, to kowa ya tada nashi guri na ɗan Allah ya bashi zai yi ma jaha aiki. Mu kuma mun doki alƙawarin duk wanda Allah ya ba cikin su za mu goya mai baya, mu bashi goyon baya 100% don mun san zabi daga cikin mu ne zai hita, kuma zabi na Allah ne. Sai zaman to guda hudun nan duka sun yi ittifaki, sun ce sun yarda da duk wanda jam'iyya ta zaba daga cikin hudun nan shine zai jagorancin majalisa ta jaha Tawa. To kamar wanda tace can harin zabe jam'iyya ta yi zabe
ga dan takarar
da tace shina yuwa ta saki tunda ba abu daga Allah ne, kuma sai ta saki kuma Allah ya kawo ni kenan. Mu abinda mun ka doka kamar wanda sun kai addu'a, mu mun kai addu'a ɗan majalisar 30 wanga zabe Allah na yi shi.
A dai majalisar wakilan ta jihar Tawa, abokanan kawancan jam'iyyar PNDS tarayya da suka hada da MPR Jamhuriya ta Albada Abubuwa na da ƴan majalisu guda 7, sai a DN Fasaha ta Salah Habi mai dan majalisa 1, yayin da ƴan adawa ke da ƴan majalisu 3 kawai daga cikin 41. Alhaji Dan Baban Mance ne ya ce dukkan sauran ƴan takarar da ke kasancewa ƴaƴan jam'iyyar PNDS tarayya da dukkan dokacin ƴan majalisun wakilan sun bi sabon kakakin majalisar ta jihar Tawa.
Ba zabin ma jam'iyya bane zabin Allah ne.
An bi
kuma haka an kai, kuma Allah ya zaba musu guda daga cikin su, kuma shi dukan mu ayyan majalisa da waɗanda sun kace suna so cikin uku din nan tunda guda na ya zaba cikin su tunda hudu ne ce ma, da mu da bamu shiga takarar ba, ai duk gaba ɗaya mun ka goyi bayan wannan dan takarar kenan. Sun yarda da maganar da sun kai, kuma sun cika alƙawari na cewa duk wanda Allah ya zaba cikin su sun yarda da zabin Allah.
Amma dan suna ci abinda sun kaso kamar irin yanda aka yi na kananan hukumomi, zamanto dan takara guda ne na jam'iyya ka takara marmakon a ce an samu hudu.
A'a, ai takara ba can mun ka tada ita ba zauren zabe. A'a, nan ne mun kai shawara, saboda yanzu kamar muna cikin gidanmu na siyasa. Sai kuwa ce shi shina shawa ya to da gurin shi zam shugaban majalisa cikin jam'iyya na nake ma magana, amma can ai dan takara guda mun ka tada shi can zauren zabe, kuma shi na nake ma dukkan konsayin ne gaba ɗaya, har waɗanda sun ka shiga takara da waɗanda ba su shiga ba duk sun ka bashi goyon baya. Allah ya yi shi wanda aka ce ma Sani na birni, Allah ya yi shi shugaban majalisa na jiha.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Kar a shafa muryar Amurka ake sauraro a shirin na musamman daga nan Abuja. Yanzu ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba.
Mai sauraro barka da wannan fanti, kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yammaci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Asu ya magana dai kan ce waiwaye a dan tafiya, domin ko yau a cikin shirin kimanin watanni biyu da lashe zaben kujerar karamar hukumar sisa a jihar Yobe Najeriya, mun waiwayi Hajiya Halima Kyari Joda, mace ta farko da ta taba shugabancin karamar hukuma a wannan jiha, domin jin yadda al'amuran shugabanci suka kasance. A wani bangaren kuma za mu tattauna da Hauwa Balagaidan, matashiya mashugabar Gender and Special Needs, wacce aka fi sani da Amna. Kuna fara da neman sanin yadda shugabancin karamar hukumar ya kasance wa Hajiya Halima Kyar Joda, ga kuma irin bayanin da ta yi mini.
Hakika shi shugabanci yanda kake kallon shi da waje a gaskiya ya sha bamban da yanda yake ci, dan kana waje kana kallon abubuwa in ka shigo kuma sai kaga sun ƙara buɗewa. Shugabancin nan da Allah ya bani gaba ɗaya abun sai an sa jajircewa a ciki. Harkan shugabancin ƙananan hukumomi a gaskiya ya bambanta da na jiha, saboda anan kana harka ne da asalin mutanen karkara, saboda ka fi kusa da su. To da farko da na shiga ana neman bayanai daga kowane department ina ganin abun. To ga nan mutane kuma su ma suna zuwa su zo da nasu irin matsalolin. Idan ka duba shi shugabancin karamar hukuma a gaskiya babban aiki ne, saboda kowa zai zo ya faɗi irin nasa. Shi babban abun burgewa a cikin wannan harka na shugabanci da tsinci kaina shine wasu gurare ina jin yanda ake yi ana zuwa a maganar ragon suna, a maganar kudin sadaki, matsaloli da wanda bai shafi al'umma duka ba kowa kansa ya sani. To koda ina waje dama kafin na shiga na yi damara dan wannan, don haka tun lokacin ma da muke yawon campaign na ce ni dai kofa ta abu da take, amma ga wanda zai kawo min matsaloli da ya dama al'umma, amma kar ka zo ka ce mini kana son wani ragon suna wani kudin sadaki. To ni na dauki wannan dama in baka shirya ba ma me yasa zakai. To alhamdulillahi Allah san barka da mutanen karamar hukumar Fika. Tun da na shiga office mutum goma idan sun zo, mutum tara za su kawo mini zancen ruwan sha, asibitin su iska ya kwashe, rijiyarsu ta rushe da dai sauransu, wanda abu ne wanda ka san idan ka yi shi to ya shafi al'umma gaba daya, kowa zai amfana da wannan. To ire-iren wannan nake karba kashi-kashi kuma daga shiyoyi daban-daban na cikin karamar hukuma. Wayannan abubuwa yanda nake kallon su ni ko idan na wuce na ga bohol, yan dauka bohol yana aiki a shi bohol baya aiki. Dan ka wuce kana ga batun maganan asibiti sai ka samu akwai kalubale, nan ya rushe can ya yage ga su nan dai daban-daban. To abinda nake gaya musu shine ce to ku je ku rubuta a rubuce, saboda duk abinda zamu yi shi mu yi shi a rubuce, saboda kar ya zama zance ne na baka. Mu ma kuma abinda ba zamu iya ba zamu dauka mu nufi jiha da shi, mu je kan mai girma gwamna a je a tura masa ya gani, saboda ya taimaka. To alhamdulillah inda na samu sauki da shike babu maganar ragon suna a ciki, babu maganar kudin sadaki, sai dai na asalin abin da ke damun al'umma.
To gare ki Amna, ga ki matashiya, yaushe kika fara wannan gwagwarmaya kuma me ya ba ki sha'awa har kika fara wannan aiki?
Muna ta gwagwarmaya dai akan abubuwan da ya shafi humanitarian. Ba zan iya cewa specifically ga lokacin da na fara ba, saboda abu ne kawai da na tsinci kaina a ciki, abu ne da ban taba samu wanda ya ce mun ga abin nan ya kamata ki yi ba, ko kawai na wayi gari na ji ina so in yi. Ba zan manta ba tun ina JS class a secondary school, nakan je gurare haka inda na san suna cikin wani yanayi na rashi da babu da sauransu, nakan je cikin su in zauna da su ina jin maganganun su. Har akwai lokacin da na samu wata kawata wanda lokacin ita ce amirar mu, nake ba ta labarin ga yanayin da wa'annan bayan Allah ke ciki, idan da yanda zamu yi mu taimaka musu da sauransu. To amma dai da ke a lokacin akwai aranci na shekaru da kuma rashin fahimtar ma ta ya zaka fara me kake da sauransu, sai kawai muka dauki abun very lightly when we come akai ba. So dai na tashi da irin wa'annan abubuwan, ganin irin rayuwar da nayi da irin rayuwar da na tashi da kuma irin rayuwar da nake ciki, sai naji ina da sha'awar in bada gudunmawa na mu ƴan uwana mata, saboda yanayi na rayuwa ina so ƴan uwana mata su fahimci cewa duk abin da ya same su a rayuwa muƙaddari ne, andan kuma koyaye suke suna da wani gudunmawa da za su iya bayarwa a ƙasar su ko kuma in ce a community su. Kar su ji cewa ni ban yi karatu ko kuma a ni da na aure na mutu ko kuma ni da victim ne na crisis na insecurity da sauransu mijina ya mutu ko kuma wani abu su ji cewa ba su iya contributing komai ba da irin waɗannan abubuwan nake jin cewa ina so in taimaka ta wannan fannin wanne yasa ne in gejin kaina a ciki kuma bayan dan wasu shekaru da na fahimci organization abin da ya kunsa da sauransu sai na ga cewa okay yanzu lokaci yayi da ya kamata ni ma na bude nawa a lokacin 2015 ne iya kokari na in ga na samu wanda zai dan taimaka ya yi mai mentoring ina sai san irin abin nan sai ka samu mentorship da sauransu nobody was there for me amma dai duk da haka ne kokari na fara a lokacin akwai classmates ina shine mutum na farko da na fara tunkara da wannan shawara kuma ya karbe shi hannu review kuma ya nuna min cewa lalle zan iya in dai har na sa kaina da ire-iren wannan dai na fara har in kai zuwa wannan mataki
to honorable ina bitin kuduri me kike burin cimmawa
kin ga shi dama duk mutum da kike ganin sa akwai ko a rayuwar sa haka ne yana da wani kuduri balle idan zaka shiga wannan karagar mulki kudurori na shine in ga cewa mun raya dandan dazuzzuka dan a yanzu haka ba kaman yanda iyayen mu suka yi kokari suka bari ba to ni wannan yana daya daga cikin abin da yake cin tuwa kwarya sannan na biyan sabacin ilimin yaya mata ina son in ga cewa daga kowane kauyuka an samu hazukan mata wanda suka yi karatu sannan na uku kuma batun maganar ruwan sha wannan local government din dama akwai wahalar ruwan sha to shi yasa na sa shi ma wannan nan a gaba shi harkar ilimi yana nan amma musamman ina so in bada karfi a wajen ilimin yaya mata saboda duk da dai yanzu dai na fara shiryawa da ke ba lokaci ne na daukan daliban primary ba to amma dai na yi shiri saboda zan fita zan yi campaign game da sarakunan mu na gargajiya da ke sune iyayen kafa game da gandun daji yanzu ma na alhamdulillah na fara daukan mataki akai masu sare-saren danyen itace da sauransu na yi setting yanda ba zai yi ba da su kuma wanda suke shiga suke sare dazuzzuka saboda su ne da shi wajen noma ba za a zauna ba sai da abinci kuma al'umma ya karu a kullun karuwa yake yi dole asalin gonaki da muka gaggara a gurin iyaye dole yayi kada to amma akwai matakai kuma har za a shiga haka in aka zo saren dazin nan akwai inda ya dace inda misali kaman dazin da ya dawo kusa da gari wanda tsakanin su ba nisa da gari lalle dole a bude filin gona da za a yi noma amma akwai matakai wajen yanke bishiya wajen saran wannan taduwa din ba duk itace za a share shi kaman yanda ake yi da ba
amma na saki dawowa gare ki su wane ne suke cin gajiyar shirin kungiyar taki
to alhamdulillah wannan kungiya ta samu nasarori da dama mun samu kungiya mun yi kokarin mun ga kungiya ta taba rayuwar mutane su kusan 2000 ko ince sama da haka ma ta fannin koyar da sana'a ko kuma ta fannin jari ko kuma ta wani fanni daban ta kowace fanni dai wannan kungiya ta yi ya kokarin ta wajen ganin ta taba rayuwar mutane daban-daban ba mata kadai ba har ma da maza wani lokacin da kuma yara kanana so wannan ba karamin nasara bace gaskiya saboda taba rayuwar mutane sau kusan 2000 ko fiye da haka ba karamin abu bane musamman ga karamar kungiya da take ba wani international kungiya ba kuma ko da ma a ce kungiyar gida ce ba wata babba sosai bane kuma ba wai a cikin yobe kadai bane muna yin operating cikin yobe da kuma wajen sa so wannan gaskiya shine nasara da zan iya faɗa sa'annan kuma burin mu ko kuma abin da muke hasashe a gaba shine muna roƙon Allah ya bamu nasara mu ci gaba da taba rayuwar mutane ta positive way ta hanyar ci gaba da za ta taba kasar mu baki daya ba wai individually kadai ba kuma muna addu'a mu dinga samun partnership da mutane saboda ta haka ne zamu iya haduwa mu taimaka ba zamu iya yin mu kadai ba dole sai mun hada hannu tukunna zamu yi aiki tare kuma zamu cimma burin mu insha Allah
to mi sauraro kashi mun koro bayani amma lokaci ya cin mana idan aka tsara da mu a makon gobe zamu dora daga inda muka tsaya yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da bakin namu Hajiya Halima Kyar Joda da Hauwa Balagaidan sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'az nake mana fatar huni lafiya
shirar ba, kawo mana sharhin jaridun daga Jamhuriyar Kamaru.
Kuma da jirgin galara an da ita kuma ta ce kuma tabar cewar tsohon ministan ruwa da kuma karfin wutar lantarki na kasar jamhuriyar kamaru a kan galar kula wanda yake zaman mishin a gidan yarin birnin yawun da ya sai ya fara ya jirgin cin abinci domin yana bukatar gwamnati kasar ta kamaru da ta umarci bangaren shari'a na kasar da ta gaggauta yanke masa shari'a domin ana zargin tsohon ministan da rufe ciki da maguɗan kuɗaɗe a yayin da yake karagar cin kujera na wannan bangaren minista. Jaridar Janar Dukamun an da ta gudun musamman cewar mutum biyu ne suka halaka haka zalika biyar kuma suka samu manyan raunuka sanadiyar wata gobara da ta barke a babban kotun birnin Kumban da ke can jihar yammacin kasar jamhuriyar Kamaru. Jaridar Kamarun Infonet an da ita kuma ta fallasa mana cewar yanda waɗansu 'yan adawan kasar jamhuriyar Kamaru suka samu waɗansu matsaloli a tsakanin su Mr. Ekoka da kuma Maurice Kanto jagoran yan adawan kasar jamhuriyar Kamaru. A halin yanzu dai manyan yan adawan kasar ba sa ga maciji a tsakanin su kasancewar waɗansu matsaloli da suka balke. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Kalara an da ita kuma ta labarta mana cewar matsalar da tsohon ministan tsaron kasar jamhuriyar Kamaru Alan Edgar Mebengo yake ciki a gidan yarin birnin Yaounde an da har yanzu haka babban alkalai na kasar jamhuriyar Kamaru ya gaza gurfanar da shi a gaban kuliya domin yanke masa hukuncin da ake tuhumar sa da shi. Yau kimanin shekaru biyar kenan da yake zaman dirshin a kurkun birnin na Yaounde. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Lokaci ya yi da darussan Ramadan.
Suna na Lawan Hassan, ina ne chief imam na Juma'at Mosque na Esteem Boys College Lokogoma, Abuja, Nigeria. Falalan da ke cikin waɗannan kwanika guda goma na ƙarshen Ramadan, Lailatul Qadri da al'umma suke ƙoƙarin dacewa da shi. Ya isa abunda Allah ya faɗi da kansa a cikin Al-Qur'ani da yace Lailatul Qadri khairun min alf shahr. Wannan dare na Lailatul Qadri ibada a cikin sa yafi alkhairi fiye da ibadan da mutum zai yi na wata dubu a cikin watanni waɗanda ba na Ramadan ba wanda babu Lailatul Qadri a ciki. Don haka al'umman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rayuwansu ba shi da tsayi kamar na al'ummomin da suka gabata. Shi yasa Allah ya mana alfarma da wannan dare wanda ibada a cikin sa da addu'o'i Allah tabaraka wa ta'ala yana karba daga musulmi. Don haka wajibi ne ga dukkan musulmi maza da mata su yi kokari dacewa da raya waɗannan kwanuka guda goma domin hadisai da dama sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana samun wannan dare na Lailatul Qadri ne a cikin waɗannan kwanuka guda goma na ƙarshen Ramadan. Ba lalle sai 27 ba, yana iya canza 21 ko 23 25 duka akwai ruwayoyi da dama da suka zo waɗanda suke ingantattu. Don haka dai abinda ake so ga musulmi su raya waɗannan dare guda goma na ƙarshen Ramadan da ibada da addu'o'i da yafiya da kuma kyautatawa kamar yadda aka tabbatar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ibadu yana sadaka yana alkhairi a cikin waɗannan kwanuka fiye da sauran kwanaki na rayuwarsa baki daya. Wajibi ne gare mu mu yi amfani da wannan dama domin Allah ya datar da mu ya kawo zaman lafiya da albarka a cikin kasashen duniya baki daya da kasashen musulmi.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin murar Amurka, ni Umar Faruk Musa da na jagoran shirin ke cewa sai can da yamma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Nijar abokan aikinmu a Washington DC za su shigo da sabon shiri. Kafin wannan lokacin ne nake cewa mu zama lafiya. Assalamu alaikum.